biyar ga watan huɗu shekara ta 2001. Allah cikin kaddarawarsa mun zo wannan masallaci mai ɗimbin tarihi domin gabatar da tafsiri wanda aka saba gabatarwa duk shekara. Duk da bara Allah subhanahu wata'ala ya jarabce mu da annoba da ta fitini duniya gaba daya, wanda ba a samu damar wannan tafsiri ba sai a wasu wurare kuma a killace, to bana muna gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddara mana sake kasancewa a wannan wuri. So ba tare da bata lokaci ba, zan gabatar da a kamar yadda yake a jikin ajenda bude taro da addu'a, zan gabatar da babban limamin wannan masallaci na Tudun Wada'in Lilo, Dr. Al-Hafiz Khamis Muhammad, wanda shine babban limamin masallacin a yanzu, wanda zai zo ya bude mana taro da addu'a da kuma jawabin maraba. Akramakumullah, fatafaddal mashkur.
Sallu ala Nabiyil Karim
sallallahu alaihi.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan wannan takaitacciyar addu'a, muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu kuma ya nuna mana wannan rana, wannan yammaci na biyu ga watan Ramadan na wannan shekara, lokacin da muke bude tafsiri a wannan masallaci mai albarka. Dukan godiya da yabo tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ba dan amincewarsa da yaddarsa ba da haka bata kasance ba. Sa'annan muna gode ma kwamitin wannan masallaci da kuma sauran bayan Allah waɗanda suke da hannu da shuni da sauran dukan waɗanda suka sanya hannunsu da gudunmawarsu wajen ganin wannan al'amari ya samu tabbata kuma ya kasance. Gashi muna bude shi a yau, musamman shi malamin namu Sheikh Kabiru Haruna Gombe da kuma mai ja masa baki. Muna fatan Allah ya tallafa musu, ya agaza musu, ya ba su ikon jagorantar mu zuwa ga gaskiya da kuma aiki da gaskiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajenda ta gaba shine gabatar da manyan bakin mu wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddare su da isuwa domin amsa gayyatar bude wannan tafsiri na wannan masallaci. Waɗanda sunayensu kenan, dan ba zai yiwu a ce kowa sai an ambace shi ba, amma dai za a takaitu da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sunayensu na kusa za a gabatar. Waɗanda suka ji ba a ambata ba za su gafarce mu saboda hali na lokaci. Akwai a cikin wanda suka samu halartar wannan masallaci, akwai mai girma Hakimin Tudun Wada, Sarkin Ruwan Zazzau Alhaji Tahir Mahmud Hakimin Tudun Wada, wanda kuma kujera biyu yake rike da ita a wannan wuri a matsayinsa na hakimi, ya zo kuma yana wakiltar mai martaba Sarkin Zazzau Ambassador Nuhu Bamalli, Ahmad Nuhu Bamalli. Sai Alhaji Yusufu Nadaba Cancangi, sai Sheikh Sani Yakubu Zaria Modib Banzazzo, sai Alhaji Abdullahi EDS Dr. Usman Dangarba, Alhaji Yahaya Ibrahim AYI Global, Alhaji Ahmad Gogori, sai akwai Director Agaji na Ƙasa Engineer Mustafa Imamu Sitti, akwai kuma shugaban kungiya na jihar Kaduna Malam Adamu Ibrahim, akwai Director Agaji na jihar Shima Malam Muhammad Awal Abdullahi, sai akwai National Members, akwai Alhaji Abdullahi Magaji Tirkashin Zazzau, sannan akwai Alhaji Ibrahim Shika, sannan akwai Alhaji Ibrahim Ibzar MD, da kuma sauran bayin Allah waɗanda lokaci ba zai bada a ambace su ba muna ma kowa fatan alkhairi da kuma godiya da samun isowa wannan wuri don buɗe wannan tafsiri sai abin da ke gaba shine jawabi na shugaba wanda ni mai magana zan karanta a madadinsa wanda gashi nan za a raba domin a ji sakonnin da ke ciki jawabin shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Kaduna wajen bude tafsirin Ramadana na bana 2 ga watan 9 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan 4 2021 da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban na farko da na ƙarshe Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka kungiya a matakin jihar Kaduna na matukar farin cikin gabatar da takaitaccen bayani game da muhimman aikace-aikacen da ta gabatar a shekaran da ta gabata zuwa bana ƙarƙashin kwamitocin da ke ƙarƙashinta kamar haka kwamitin marayu kuɗi ƙananan hukumomi sun samu nasarar tara zunzurutun kuɗaɗe naira miliyan 27 da 598,761 yayin da kwamitin marayu na jiha ya tara naira miliyan 26,342,006 wanda in an hada miliyan 53 kenan da 940,867 sutura yadi na maza 4,117 kwamiti kuma ya sayi dila yadi 7 sai kayan mata 8,669 kuma kwamiti ya siya dilar atamfa guda 10 hijabai guda 89 sarka da dan kunne 278 takalma kafa 43 buhunan masara 527 da rabi buhunan gero 83 buhunan shinkafa 545 sa'annan kwamiti ya sayi buhu 450 buhunan dawa 67 buhunan siga 19 buhunan gishiri 21 taliya da makaroni katan 86 mangyada 25 liter guda 10 sai wannan shekaran saniya daya aka samu nasarar yanka waɗanda suka amfana a shekarar da ta gabata marayu 54,168 suka amfana a yayin da gajiyayyu 1,305 bangaren ilimi kwamiti ya biya wa marayu 39 kudin jarabawan karke ta IJMB a Katholi waɗanda wani bawan Allah ya yi musu rijista bara a kan kudi naira 550 islamiyya ɗalibai 80,894 primary stroke secondary ɗalibai 1,864 gaba da secondary 43 sannan an biya kudin wayek da neko na ɗalibai 53 kwamiti na marayu ya ba da tallafin kudi naira miliyan 1 ga makarantar marayu da take kafin Allah gaba a yanzu adadin marayu ya kai 120 kuma sun fito ne daga dukkan ƙananan hukumomin da ke faɗin jihar Kaduna zuwa bana makarantar ta samu nasarori kamar haka ƙarin ginin azuzuwa guda 2 famfo tuka tuka guda daya karin filin makaranta na naira miliyan 2 fara ginin dakin kwanan dalibai mai hawa daya gina gidan shugaban makaranta sannan wannan makaranta ta samu gudunmawar kudi da kayan abinci kamar haka kudi naira 853,500 buhunan abinci 157 taliya katan 14 indomi katan 10 sabulu katan 10 omo katan 10 gadaje 200 katifu 100 matasai 100 kujerin dalibai mai daukar yara 3-3 kujerin malamai da tebura 3-3 tallafin rashin lafiya marayu 1,807 suka amfana da wannan tallafin aurar da marayu marayu 52 kwamiti ya tallafa wajen aurar da su a fadin jihar Kaduna koyar da sana'o'i kwamiti ya yi nasarar daukan nauyin koya wa marayu 27 sana'o'i daban-daban kwamiti ya ba da gudunmawar injin markade da wata ga wata uwar marayu kwamiti ya yi nasarar gyara gidajen marayu 17 da suka zube a daminar da ta gabata kalubale da kwamitin ke fuskanta sakamakon adadin marayu da ke karuwa zuwa yanzu marayun kwamiti sun kai kimanin 70,000 ne kwamiti ya yi wa rajista don haka kwamiti na kara roƙon al'umma na marayu kimanin 70,000 ne kwamiti ya yi wa rajista don haka kwamiti na kara roƙon al'umma su kara taimaka kwamiti ya tsara aikace-aikace don karin samun hanyar da za a taimaka wa marayu kamar haka haɓaka aikin noma domin samar da tallafin abinci a bana kwamiti ya yi nasarar sayen gona a Zaria don fara aikin kiwon kifi da kaji a kan kuɗi naira 3,000,000 kwamiti na da buƙatar motocin aiki da na neman kuɗi faɗaɗa koyar da ƙananan sana'o'i ga marayu a lunguna da saƙunan ƙananan hukumomin jihar Kaduna akwai buƙatar gina ɗakin kwanan ɗalibai na maza da na mata a makarantar marayu da ke kafin Allah gaba ƙarin katifu na ɗalibai da masu kula da su samar da wutar lantarki a azuzuwa da wurin kwanan ɗalibai wurin koyar da sana'a kwamitin da awa kamar yadda mafi girman aikin wannan kungiya shine karatu da karantarwa karkashin wannan kwamitin kungiya ta sami cimma nasarori masu yawa amma ga kaɗan daga ciki gabatar da muhadarori da darussa a majalisun ilimi da masallatai a lokuta daban-daban a karkashin wannan kwamiti an samu gina masallatai na juma'a da makarantun koyar da addini masu yawa kungiya ta samu tantance makarantun islamiyu guda 2,370 an samu adadin mutane masu yawa da suka musulunta a dukkan sassan jihar Kaduna ɗawainiyar aurar da mata sababbin musulunta kaɗan daga masu tallafa mana waɗannan aikace-aikace an samu damar gudanar da su ne ta hanyar gudunmawar da al'umma ke bayarwa ga wannan kungiya ta fuskoki daban-daban wanda ba za mu iya kama sunayen dukkansu ba amma za mu iya ambatan kaɗan daga ciki don ƙarfafa gwiwa wanda kuwa bai ji an ambaci sunansa ba to Allah mai karɓan ayyukan bayi ya san da shi Allah ya karɓa mana duka amin ga kaɗan daga cikinsu akwai Alhaji Kashim Bukar Shatima Babados akwai mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ahmad Nasir Ahmad ɗan Rufa'i akwai mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano akwai Alhaji Yahaya Ibrahim AYI Global akwai Alhaji Hayatu Atiku Awal akwai Alhaji Abdullahi Idris EDS akwai Alhaji Sani Dauda ASD Motors akwai Alhaji Ahmad Rufa'i Wazirin Faki akwai Alhaji Abdullahi Haladi QS akwai Injiniya Mansur Ahmad akwai Alhaji Lawal Lauham akwai Badarun Nabi Foundation Kaduna akwai Alhaji Jamilu Usman kasuwar bacci, akwai Hajiya Ummul Kairi kashin Bukar Shatima, akwai Hajiya Hafsat Bala Jafan, akwai Hajiya Fatima Abdulkadir Ahmad, akwai Alhaji Hambali Ar Faruk, akwai Alhaji Musa Shehu Yaro Mardanin Zazzauko, Alhaji Abdullahi Abdul Malik Diggi Matawallan Diggi, da waɗanda suke bamu gudunmawa ta asusun ajiya ta bankuna. Sai a ƙarshe saƙon ta'aziyya. Ina amfani da wannan dama da in ƙara gabatar da saƙon ta'aziyyarmu ga shugabanmu Dr. Abdullahi Balalau tare da 'yan majalisarsa da dukkan al'umman musulmin jihar Kaduna da shugabanni na wannan ƙungiya ciki da wajen jiha na babban rashi da muka yi na jajirtaccen shugaba kuma uba a wannan ƙungiya shugaba Alhaji Muhammad Tukur Isa wanda Allah ya yi masa rasuwa a watan 12 na wannan shekarar da ta na wancan shekara da ta gabata tare da kuma shugaban kwamitin tattara kadarorin ƙungiya Uruda wato Malam Ibrahim Abdullahi Richfa. Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu, amin. Muna jaddada ta'aziyyarmu ga shugaba Dr. Abdullahi Balalau tare da babban sakataren wannan kungiya Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe na rashin mahaifiyarsa kuma uwa gare mu. Allah ya jikanta ya gafarta mata ya yafe mata dukkan kusakuranta, amin. Saƙon ta'aziyya ga manyan sarakunanmu da Allah ya karɓi rayukansu, mai martaba Sarkin Zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris, mai martaba Sarkin Lere Brigadier Janar Garba Muhammad Lere, mai martaba Sarkin Kauru Alhaji Jafar Abubakar. Muna yi wa shugabannin kungiya na ƙasa ta'aziyyar rashe-rashen da aka yi na wasu daga cikin shugabanni da 'ya'yan wannan kungiya a faɗin wannan ƙasa da Afirka ga baki ɗaya. Allah ya gafarta musu, amin. Wannan jawabi ba zai kammalu ba sai na gabatar da godiya ta musamman ga shugaba na ƙasa Sheikh Dr. Abdullahi Balalau da babban sakataren kungiya na ƙasa Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe da kuma Alarama Ahmad Suleiman Ibrahim Kano bisa jajircewarsu wurin gudanar da wannan aiki na tafsiri tare da yaɗa da'awa. Daga ƙarshe muna godiya ga dukkan shugabannin kungiya, malamai masu tafsiri da jan baki a faɗin jihar Kaduna, Nisa'us Sunna jihar Kaduna, ƙungiyar matan Rauda, ƙungiyar Sabiq Women Charity Foundation, 'yan agaji, kwamitin masallaci, jami'an tsaro, JNI, Hattarade, 'yan jaridu, FRCN, DITB Alheri Radio, Manara TV, Freedom Radio, Liberty TV, Sunna TV, Nagarta Radio, Vision FM da kuma social media da sauransu. Allah ya saka wa kowa da alkhairinsa, amin. Alhaji Adamu Ibrahim, shugaban jama'ati Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na jihar Kaduna. To abu na ƙarshe shine gabatar da malam domin fara tafsiri, wanda zan yi amfani da wannan dama in nemi shugaba Sheikh Adamu Ibrahim ya zo don ya gabatar da malam domin buɗe tafsirin bana.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu aran rai da lafiya, ya ba mu ikon halartar wannan tafsiri da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka, wanda babban malaminmu Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe ke gabatarwa a dukkan shekara. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malam lafiya, ya ƙara masu jajircewa wurin tafiyar da harkar da'awa. Ba zan tsawaita ba saboda lokaci, zan gabatar da malam don ya ci gaba da gabatar da tafsir a wannan karo. Allah ya saka mu kowa da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akramakallah.
Wannan ne
zaman da kira ne wannan an yi duk zai shiga na? Kun tabbata? Ya zama wata munajin kasar kira ba ta fita.
Wannan nashiri? Wani ja kake magana?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamar sa da tausayin sa da amincewar sa ya nuna mana wannan rana da muka bude wannan tafsiri a kuma wannan wata mai albarka mun yi kokari ya zama mun bude tafsirin jiya daya ga wata amma saboda kashakashatu da suka yi yawa ban samu kwato kaina da wuri ba shekaran jiya na baro Gombe zuwa Kano na shigo Kano da daddare amma a cikin dare na gama abin da zan yi a Kano washe gari jiya na shigo nan Kaduna na bi ta masauki sannan na wuce birnin tarayya Abuja na je tadin ma akwai daure-dauren da ya kamata yi domin na taho da iyalai daga can sai da zo na samu tasowa daga Abuja na yi magana da Allah Rahma ya ce alhamdulillah gashi har ya shigo Kaduna wannan ya sa sai yau biyu ga wata muka samu bude wannan tafsiri to muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa wa abinda za mu karanta albarka kullum nakan gaya mana cewa idan Ramadan ya zo ba garanti ne cewa za ka ga Ramadan na baɗi ba don Allah ya raya mu mun ga wannan wata ba mu da garanti ma za mu ga ƙarshen watan balle me balle Ramadan na shekara ta gaba bara jawabin da aka yi na shugaba na jiha an karanta mana jawabin shugaba Tukuri Isa ne kuma shine ya kaddamar da ni na fara tafsiri yau kuma gashi Allah ya karbi wa Allah ya karbi Tukuri Isa yau ba shine wanda ya gabatar da ni ba yau kuma wa ya gabatar da ni a shi Alhaji Adamu Ibrahim sabon shugaba shine wanda ya gabatar da ni ina Tukuri Isa yana kabari yadda ka ji mu ambatan nan haka za a zo wata ran a zauna nan za a yi tafsiri a ce ina Kabiru Gombe a ce ina kabari wata ran a ce ina Alhaji Muhammad Suleiman a ce ina kabari wannan kadai ya isa ya gwada mana babu mai dawwama a wannan doron kasa amma mu taya su murna sun cika rayuwarsu da aiki na alkhairi kuma mu shaidar da zamu baiwa Allah abinda mu gari da idanunmu sun mutu akan aqida kuma sun mutu akan sunna wannan abu ne da ya kamata a yi wa Allah godiya akan shi muna garin Katsina mun gabatar da wasu aikace-aikace na kungiya har da Allah Rahma da shugaban kungiya na kasa muna shirye-shirye za mu wuce Kebbi mun yi bukin na jirgi za mu bi jirgin karfe 2 daga Katsina zuwa Abuja sannan mu yi linkin din jirgi daga Abuja zuwa Kebbi muka samu labarin da su Alhaji Tukur Isa, Allah ya gafarta mishi. Wannan yasa shugaba ya raba tawagar biyu, shi da wata tawagar ya kamo hanya zuwa Kano domin jana'iza, ni kuma da su Professor Abdullahi Saleh Pakistan da su Alarama, yace mu kuma mu rintima mu nufi kebe mu je wancan aikin dai kada a dakatar. Izala ce ba a dakatar da aiki, a je a ci gaba da wancan aiki din. Wannan sati da Allah ya karbi Alhaji Tukur Isa, manyan mutane a wannan ƙasa Allah ya karbe su, ciki akwai Alhaji Usman Faro, tsohon gwamnan jihar Sokoto tun lokacin Sokoto da Zamfara da Kebbi da jihar Neja, dukkan su jiha ɗaya ne tun a wannan lokacin ya zama gwamna. Yana cikin almajiran Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ka lullube kabarinsa da rahama. A wannan satin ne Allah ya karbi rayuwar dattijo kuma uba cikin iyaye a jihar Gombe, wato sanata Sa'idu Garkuwa. A wannan satin Allah ya karbi rayuwar shi, mai girma Durbin Gombe, dattijo da yadda ya rayuwa al'umma hidima, mutumin kirki. A wannan satin shi ma Allah ya karbi rayuwarsa. Haka aka ci gaba da tafiya. Muna nan kuma sai ga rasuwar Urula Malam Ibrahim Richifa, kullum muka zo nan wajen tafsiri da yana raye da watakila muna nan zaune tare da shi. Duk kadarin Izala ta jihar Kaduna shi ne shugaban kwamitin da ke lura da ita, shi ma Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi. Ashe ba nan za ta tsaya ba, sai ga uba masoyi dattijo mai martaba sarkin Zazzau, sai ga shi Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi. Mun tunkari Ramadan, muna Allahumma ballighna Ramadan, sai ga mai martaba sarkin Lere, shi ma Allah ya karɓi rayuwar shi. Allah ka gafarta musu baki ɗaya, Allah ka lullube kaburburansu da rahama. Mu kuma Allah ka sa wa'annan rashe-rashe su zama wa'azi zuwa gare mu. Shi kuma mai martaba sarban sarkin Zazzau, duk lokacin da aka rasa shugaba ba za a zauna ba shugaba ba, tana da shugaba da rura ne a cikin al'umma. Dole al'umma ya zama tana da jagora, tana da shugaba wanda Allah ya kaddara cewa shi ne mai martaba sarkin Zazzau, Alhaji Ambasada Ahmad Nuhu Bamalle. Allah maɗaukin sarki ya kuma danka na gabar wannan jagoranci a gare shi. Ya Allah ka mai da ka taimaki marigayi sarki, Allah shi ma ka taimake shi. Ya Allah kamar yadda marigayi sarki ya gudanar da sarauta ya gama cikin daraja da mutunci ga al'ummarsa, Allah wannan sabon sarki shi ma ka tsare masa mutuncinsa har ya ƙarshen rayuwarsa. Allah ka sa wa jagorancinsa albarka. Allah ka haɗa kan al'ummar wannan ƙasa a sanadiyar wannan jagoranci da ka danka mashi. Da shi da sauran sarakuna mu masu alfarma da dukkan waɗanda Allah ya ɗora wa jagoranci, Allah ka sa jagorancinsu ya zama rahama ga al'ummarsu, ya zama sanadiyar shigarsu aljanna, ba ya zama sanadiyar shigarsu wuta ba. Shi kuma sabon shugaba Alhaji Adamu, muna ainihin ƙara ƙarfafa ka da yi maka addu'a kamar yadda Allah ya yi wa Alhaji Tukur Isa jagoranci a wannan kungiya da shugabancinsa, kai ma Allah ya sa wa shugabancinka albarka. Kuma Hausawa sun ce Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta, to mu tun daga ranar Litinin ma muka gane Juma'ar mai kyau ce. Me yasa na faɗi wannan magana? Shi kansa shugaba Tukur Isa da rashin lafiya ya ga takici takicin yawa, sai ya ce bari ya koyi da Sayyidina Abubakar ya samar wa al'umman nan ta Izala ta jihar Kaduna shugaba tun yana raye. Bisa wannan kuma ya ainihin zaɓe shi Alhaji Adamu, wanda a lokacin yana babban daraktan agaji na jiha, saboda ganin nagartarsa da kishinsa ga wannan ƙungiya da yake ya yi aiki tare da shi da ladabinsa da biyayyarsa, ya tattara abokan shawararsa ya ce to ga wanda nake ganin bayan rayuwata ya ci gaba da jagorancin wannan al'umma, ni tun daga yanzu na sauka zan zama ɗan kallo shi kuma ya jagoranci wannan al'umma a ci gaba da aikin addini. Ba dakatawa, ba na so mutuwata ta tsaye da aikin Izala ko da na minti ɗaya. Kan na mutum ma ga sabon shugaba, forward ever backward never. kuma sauran shugabanni da malamai da yan agaji da jagorori duka suka sa wa shugabanci albarka suka ce ka zaba mana komandan da ya dace kuma zamu masa biyayya a wannan aiki tun daga nan kuma ya karbi wannan ragama kuma ake ci gaba da wannan aiki har zuwa yanzu wannan abu ya bani sha'awa kwarai da gaske sai gashi mun samu takarda a ofis namu na kasa zuwa ga shugaban kungiya na kasa daga shugaban Izala na jihar Bauchi Alhaji Yinuwa dan Atabe yace ni ma ga shekaru sun zo ga rashin lafiya ina fama da ita ni ma ina koyi da tukur Isa bana so mutuwa ta tsaye da aikin Izala ana tunanin wa za a dada shugaba ga sakataren Izala na jiha Barista Abubakar Barista Garba Hassan na zaba muku shi ya zama shine shugaban Izala na jihar Kaduna kuma tun daga yanzu na sauka na masa mubaya na jihar Bauchi kuma tun daga yanzu na sauka na masa mubaya ya ci gaba da jagorancin kungiya yanzu haka shi tsohon shugaba yana nan raye shi kuma tsohon sakatare sabon shugaba a halin yanzu kenan yana nan yana shugabancin kungiya wanda mun je shugaba ya amince da wannan zabe da yayi mun je an kaddamar da shi kuma tun daga yanzu mun fahimci cewa in Allah ya da Izalar gaba za ta ci ba baya za ta koma ba wannan shi ne alamun yin aiki dan Allah ban zamani akwai gwamnati da bai da lafiya zai ce na sauka kuɗa da dibiti zai yi yana da wahala kwarai da gaske ko shugaban ƙasar da ke kan kujera bai da lafiya ce na sauka kuɗa da wani yana da wahala kwarai da gaske ko ce amma da lokar gama ba zai ce na yi murabus kuɗa da dibiti ba in ne ta iske shi akan gado to kwasa yadda za ku ƙare daga baya amma da yake wannan aiki ne nawa aiki ne na Allah da rayuwarsu suka zabi waɗanda za su karɓe su kuma suke musu mubaya suka zama cikin mabiya saboda addinin musulunci ya ci gaba shi yasa kullun nake gaya muku na kwarai ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama man qala halakan nasu fa huwa halakuhu duk wanda yake mutane sun halaka to shine halakacce number 1 Allah ka gafarta mana naji dadi yadda na ji rahoto na committee na marayu kuma in Allah ya yarda zamu sake karanta rahoton nan gaba domin ya shiga cikin karatu kuma wannan ya nuna mana addini karfi yake karawa sunna karfi take karawa a baya mun fara da marayu 10,000 20,000 aka je 30,000-40,000 yau gashi mun zo maraya nawa aka yi wa bara 50,000 kuma an tantance marayu 70,000 in Allah ya da waɗannan marayu 70,000 muna fatan Allah ya bamu dama bana ba 70,000 ba mu dangana da 100,000 in Allah madaukin sarki ya amince tafsirin mu na bana zai mai da hankali akan wasu abubuwa saboda muhimmancinsu abu na farko da zai tafsirin mu na bana zai mai da hankali akan shi shine abin da ya shafi tauhidi da aqida domin kungiyar Izala an kafa ta ne domin kawo gyara da dawo da sunna a cikin aqida da ibada da mu'amala da dukkan aikace-aikace kira zuwa ga tauhidi shine bambanci tsakanin kungiyar Izala da kowace kungiya ta addini a Najeriya kowace kungiya ta addini in ta zo wajen tauhidi takan ɗanyi lambo-lambo saboda kar a ɓata da wani kar a ɓata wani rai amma mu Izala akan tauhidi babu compromising kan tauhidi da aqida in zaka so mu to ka so mu haka in zaka ƙi mu ka ƙi mu haka in zaka yadda da mu ka yadda da mu a haka in ba zaka yadda da mu ba ka bari a haka in zaka zo mu tafi ka zo mu tafi a haka in ba za ka zo mu tafi ba ka cika wa rigarka iska Allah ya sauke ka lahiya babu canjawa daga kira zuwa ga tauhidi da aqida shi wannan babu sassauci akan sa babu daga ba yadda kuka ga mun taka motar 280 mun yi full light da gargada da kwana da kwazazzabo da gada haka za mu shiga da daren har mai saujan ubangiji so babu sassauci da daga ba akan aqida da tauhidi wannan shine abu na farko da wannan kungiya za ta wannan tafsiri namu na bana zai mai da hankali akan shi abu na biyu shine muhimmancin riko da sunna da kyamar bid'a zamu kara waye da kan al'umma musulmai su kara gane babu wata mafita banda bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi ita ce jirgin annabi Nuhu duk wanda ya shiga ya tsira wallahi duk wanda bai shiga ba ya nitse ba wata hanya da zaka iya bi ka tsira a gaban Allah baka bi wata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka zuwa gaban Allah ya yarda da kai ka wuce aljanna sai ka bi wata ofishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko, shine wanda Allah ya turo, shine wanda Allah ya saukar wa Qur'ani, shine wanda Allah ya tsarkake, shine wanda Allah ya wagata, ya kuma naka shi babban titi shirye da duniya gaba daya. Duk wata shirya da ba ta hannunsa ta zo ba, ba a kiranta shirya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku da zamu mai da hankali akan sa a tafsirin bana shine ƙara jaddada darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske, musamman la'akari da masu bakaƙen hudunan nan da suke ta kokarin cin zarafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna da jin abin da yake faruwa a jihohi, musamman jihar Kano, inda za a iya kafa majalisi. Aikin majalisin shine cin zarafin sahabbai, aikin majalisin shine cin zarafin su Bukhari da Muslim da manyan magabata da suke wa addinin musulunci hidima. To akwai bukatar al'umma a ƙara wayar da kanta ta gane matsayin waɗannan sahabbai, waɗannan fitilu da suka haska addinin musulunci a duniya, waɗannan mazaje waɗanda suke sune almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan bayin Allah waɗanda sune mamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci, in ya kai Fatiha suke cewa amin. Waɗannan bayin Allah da annabi ya tarbiyya su da kansa sune sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƴaƴan manzon Allah mata su suka aure su, ƴaƴan manzon Allah sallallahu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ƴaƴan su ne. Annabi ya auri ƴaƴan su, su kuma sun auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan su ne surkan wa, su ne surkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne sojojin manzon Allah in ya je fagen daga. Duk wani wanda ya rike takobi a bayan manzon Allah aka jihadi to sahabi ne. Ko akwai wanda ya taba rike takobi ba sahabi ba, ya jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su suka karɓo Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya koya musu Qur'ani, suka haddace, suka kiyaye, suka karantar da baya. Duk wanda ya samu Qur'ani a duniya, Qur'anin ta hannun sahabbai ya zo. Duk wanda ya ji Qur'ani a bakin annabi sahabi ne. Ba taɓa samu wanda ba sahabi ba ya ji Qur'ani a wajen wa, a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya koyi Qur'ani daga wajen annabi har ya je koyar wani, yace wannan shine Qur'anin, to sahabi ne. A wajensu su suka karɓo suratul baqara daga manzon Allah, shi ya karɓo ta daga Jibril, suka karɓo suratul ali imran, Qur'anin nan daga baqara hannati izo 60 su suka karɓo shi yadda annabi yake karɓa da kadan kadan a wajen malaika Jibril, su kuma duk abin da aka ba annabi su kuma sai suka karɓa daga wajensa. Karshe har suka hada Qur'anin izo 60 suka rubuce shi, suka haddace shi, suka tantance shi, sannan suka mika shi zuwa gawa, zuwa ga tabi'ai, tabi'ai suka mika zuwa ga tabi'u tabi'in, har Qur'ani iso inda muke. Idan mutuncin su ya zube aka ce mutanen banza ne, kenan mutanen banza ne suka karbo Qur'ani, Qur'ani ma ya samu matsala. Su ne waɗanda aka samu hadisan manzon Allah ta hanyar su. Duk wanda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, to sahabi ne. Ba wanda yace naji annabi yana cewa, sai wa? Sai sahabi. Duk wanda ba sahabi ba in yace annabi ya ce sai ya fada wajen waye jo, sai ya fada wurin wa kaji, kuma sai an bi tiri an samu daga wajen sahabi ya ji. Idan sahabbai ba su san da magana ba, magana ta zama rusasshiya. Duk hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun su aka samu, su suka ci abinci tare da annabi, suka ga yadda annabi ke cin abinci, suka ga yadda annabi ke shiga banɗaki, suka karantar da mu, suka ga yadda yake fitowa suka karantar da mu, suka ga yadda yake sallama suka karantar da mu, suka ga yadda yake sallah da yadda yake tsayuwa da yake da yake kabar harama da yadda yake ruku da yadda yake dagowa da yadda yake sujada da yadda yake yin sallama, duka suka gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka karantar da duniya. Su suka ga yadda annabi ya azumi, suka karantar da duniya. Su suka yi aikin hajji tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda kaji ya ce mun yi aikin hajji tare da manzon Allah, ga yadda manzon Allah ya dawashi, ga yadda manzon Allah ya dau harami, ga yadda manzon Allah ya jifa, ga yadda manzon Allah ya Amina, ga yadda manzon Allah ya Arafa, ga yadda manzon Allah ya a kaza, ga yadda manzon Allah ya a kaza, to sahabi ne. Su ne suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana ce musu ku zu anni manasikakum, ku karbi aikin hajjin ku daga wajena, ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga wajena, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ya tsaya inda ya tsaya a Arfa, ya kalle su ga sunan sahabbai birjak, ya ce wa qaftu huna wa Arafat kulluha mawqif, na tsaya nan kun ga inda na tsaya sahabbai suka ce mun gani, ya ce to ba dole sai kun tsaya inda na tsayan nan ba, Arfa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne, duk inda aka tsaya yayi. Daga ina muka samu wannan wajen sahabbai? lokacin da yake dabbasa yace na hartu huna wa fijajum makka wa muna kulluha manhar suwa suka bada wannan labarin sahabbai da zai jefi shedan sai ya daga tsako da ya nuna musu yace bi misli hadhihi farmu da irin wannan tsako da na dauka da ita za ku ji ba suwa suka ga wannan sahabbai in kace mutanen banza ne ka rushe addinin musulunci gaba da shi shi yasa makiya musulunci da suka ga za su rigiza musulunci suka ce ta ina za mu fara suka gama nazari suka ga inda za su fara shine sahabbai da ka rushe sahabbai qur'ani ya rushe sunna ta rushe sallah ta rushe azumi ya rushe aikin haji ya rushe komai ya rubuje ya wargaje gaba daya shi yasa suka fara atakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana bayan wannan za mu jaddada muhimmanci neman ilimi ga matasa musamman ilimi na addinin musulunci idan ba kai karatu ba dole a harkar da kai baka neman ilimi baka zama gaban malaman sunna dole ka halaka ke za ka mutu ya ce mu a rudar da mu mun gagara gawar gabar ko yamma wannan yazo ya ce kaza wannan yazo ya ce kaza ni ban ma san inda na rufa ba jahannama ka rufa mun san inda ka rufa ke baka zuwa makaranta baka sauraron malaman sunna ina za ka je ba jahannama ba abu na biyar da zamu ainihin wato mai da hankali a kansa shine komawa zuwa ga Allah musamman lokacin da jama'a ta shiga bala'i ai ba sai mun ce muku jama'a na ci musifa ba akwai boko haram akwai kidnappers akwai yan kwanta kwanta ko babu akwai yan tashi tashi in ka dawo gida ka kwanta ko babu su akwai talauci ko babu shi tabarbarewar tarbiyyar matasa su zama yan ta'adda da kaga matashi ga tsaurita baka san wani iri bane wannan musibar akwai ta ko babu bala'i ga nan iri iri idan al'umma ta samu kanta cikin wannan bala'i me ya kamata sai shi da ta koma zuwa ga Allah in Allah ya da a cikin karatu da zamu yi zamu ga muhimmancin wannan kuma shi kada ne abin da zai tsalaka da Najeriya Allah ka tsalaka da mu baki daya abu na shida zamu yi magana akan wajibcin adalci akan shugabanni idan Allah ya baka shugabanci ko shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ko sanata ko chairman na local government ko sarki ko hakimi Allah ya danka maka shugabancin al'umma kai ko director a ma'aikata ko permanent secretary a ma'aikata ko chairman na wani board ko wani parastatal ko wani MD ko ma menene Allah ya baka wani matsayi na shugabanci to ka tabbatar da cewa kai adalci idan ba haka ba a daure zaka zo gaban Allah ranar tashin alkiyama zamu ji muhimmancin adalci da wajarcin sa ga shugabanni domin a fadakar da su ƙara yin adalci ga wannan jama'a da Allah ya dora shugabanci a kansu abu na bakwai shine nasiha ga shugabanni mu kuma talakawa Allah ya dora mana mu yi shugabanni me mu yi musu nasiha da yace addinu an-nasiha addini ga nasiha ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce nasiha ga waya rasulullah yace lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina shugabannin musulmai akwai bukatar a musu nasiha zamu ji me ake cewa yiwa shugaba nasiha wanda ya kushi abubuwa da yawa yi masa wa'azi in yayi ba daidai ba nasiha ne ba shi shawara nasiha ne in ya zo da abu mai kyau ka taimaka mashi nasara nasiha ne yi mashi addu'a Allah ya shiryar da shi ya taimake shi kar Allah ya bari shugabancin sai ya kare Allah ya bashi ikon adalci Allah ya masa kaza ya masa kaza addu'a ta kwarai nasiha ce zamu ji me ake cewa nasiha ga shugabanni in muna son shugabannin mu su zama na kwarai kuma sai mun yi aiki da wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na takwas zamu yi magana akan hatsarin zubar da jinin musulmi dan yanzu jinin musulmi zubar da shi ya zama kaman ba komai ba duk kasar da ake mata bayi da jinin musulmi Allah kadai sai inda bala'i zai tsaya su kansu masu zubar da jinin musulman wayannan matasa dole a musu wa'azi a ja hankalin su Allah ka gyara mana su Allah ka ba su ikon gyarawa bayan wannan abu na tara zamu yi magana akan bala'o'i da ke sauka kan al'umma idan ba a daina sabawa Allah ba matukar ba daina sabawa Allah ba bala'i ba zai daina sauka ba ya kamata mu gane wannan mu gane hatsarin da ke cikin sabawa Allah watakila idan muka dawo muka gyara Allah ya tausaya mana ya yaye mana irin bala'o'in da suka same mu a sanadiyar haka. Bai wannan abu na goma da zamu yi kira akan sa shine muhimmancin sana'a ga matasa da dogaro ga kai. Matasa suna ne masu zaman mabarata gaba daya. Duk al'ummar da matasa suka zama mabarata wannan al'umma suranta matacciyar al'umma. Ba taba samu al'ummar ta ci gaba ba. Dole matasan mu sai mun cusa musu ruhi yin sana'a da neman na kai da tsayuwa da kafafun su. Su da muke jira su gina mana masallati nan gaba ko ba su bane. Su muke jira su gina mana makaranti nan gaba. Su muke jira su sayi motocin da'awa. Yanzu an wuce ba magana motocin da'awa. Jiragen saman da'awa ake magana. Wallahi daga shekara 3 zuwa yau na san sama da coci guda 5 da suka saya wa faston su ko faston ya sayi jirgin zaman yada bushara a Najeriya. Sama da coci 5 daga shekara 3 zuwa yau. Ana COVID-19 din nan akwai faston ɗaya da ya sayi jirgin sama guda 2 ana cikin COVID-19. Ina da rahoto. Ba yi magana nake gaya maka da ka ba. Jirgin sama 2 saboda yada mai yada bushara. To mu ba jirgin sama ba ma wata ta kware ma an ga malami dai sai a ce malami a cikin jib. Malami dai kiyama ta kusa ta tsaya billahi ladin. Amma dan Daudu an yadda ya shiga jib. Ko ba yadda ba. Dan Daudu an yadda ko ba yadda ba. Karuwa an yadda ko ba yadda ba. Zabiya mawaƙiya an yadda ta shiga ko ba ta shiga ba. Mawaƙi hada ya suke yawo. Amma duk ba laifi bane. Amma shi malami su ake ga kori ga arziki bai da ita. In ba ku manta ba wajen tafsiri wani har bariya wani har cewa muna sa riga wajen wa'azi. To ya kake so ka gani? Abin da ya kamata ka tambaye ni ko ka tube ni shine in ka san hanyar haram da nake neman kuɗi na sai riga sai ka mun wa'azi. Ka ce wannan hanyar da kake nema ta saba wa Allah. Abin da ya kamata ka yi kenan. Ya kake so ka ga mu irin malaman yan bidiya ko yan damfara ko sun samu kuɗi su ɓoye ya fito baki daga jaja da goro wanda rigarsa kafa ɗaya ta fi ɗaya tsayi hannu rigarsa ya yi sifirin takalminsa ɗaya silifar roba ɗaya na dango ya kawo ta hula ta sha annakiya suka dubu ya rike ga wani dogon carbi kamar hanjin akuya wai shine waliyi ko dan damfara. Ba ga baka kai wani taka ya ce annabi wani taka ne ya ce babu malik wani taka ne kun san da arena malamai abinda wai har ko mace sai an ga gurguwa hakan nan tana tafiya ta dawo ba dawo hannun daya sai ya ce wannan ta malamai sai akai wa alarama Allah ya isa. Matasa ku ake jira ku nemi arziki ku gina musulunci. Ku nemi arziki muna maganar a gina addini. Abu na 11 shine muhimmancin ciyar da dukiya domin taimakon addini. Muna da ciyar da marayu a wannan Ramadan. Za mu kira bayin Allah. Wallahi sadaka ba ta sa talauci. Kuma in kana son makwabtaka da annabi a aljanna hanya gajera ita ce ciyar da marayu. Yanzu na ana karanta rahoton kwamitin marayu yake cewa alarama ka sauna ba alarama yake a nace taimakon marayu da ake wannan majalisin na fi jin daɗin sa fiye da tafsirin da nake. Nace kuma na fi tsammanin aljannar wajen taimakon marayu nan ba wannan tafsirin nake tsammanin aljannar a wurin ba. Kaga taimakon marayu nan nan na fi tsammanin in nai sa'a aljannar in rutsa da ita murƙushe kanta a wurin. Nace sai dai shi tafsirin ina son sa domin shine ya bada damar da za a nemi taimako. Ku fito ku yi da dukiyar ku da duk abin da Allah ya baku. Yanzu izala ta kai matsayin jami'a guda 2 muke ginawa. Muna yi university ɗaya a Jigawa, ɗaya a ina, ɗaya a Shinkafa a jihar Zamfara, ɗaya a Hadejia a jihar Jigawa. Ana gina jami'a ba kuɗi. Kai ka san me ake cewa jami'a? Tafi ka je ka nemo arziki ka zo ka bada gudunmawa a gina jami'a. Tsohuwar ka ma tana kabari Allah ya ce ai ta zarce da ita zuwa aljanna. tsoho yana kabari saboda kai akan shi aljanna. Abu na karshe da zamu magana akan sa a wannan majalisi, abubuwan da zamu fi mai da hankali akai shine tarbiyar iyali da zamantakewa da iyali. Da mai dan tarbiya ta ƴaƴanmu ba ta kyau ba, zamantakewa mu da matanmu bai kyau ba, to babu inda zamu je. Allah ka gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.